Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Juma'a 6 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Gombe ta yi ƙarin haske dangane da wata arangama da ta auku tsakanin wasu ƙungiyoyin matasa biyu wacce ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum uku a tsakiyar makon nan. To shin daga ina aka samu al'adar hawan daushe da ake yi a lokacin bukukuwan sallah?
Shi hawan daushe wani hawa ne wanda aka fito da shi a nan Kano tun zamanin sarakuna na Habe.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani, muna kuma tafa da rahoto na musamman. Kazalika za mu kawo muku labaran wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An kubatar da ƙarin farar hula daga hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke wata masana'antar sarrafa ƙarafa a birnin Mariupol, a cewar jami'an Ukraine a yau Juma'a, duk da cewa mayakan da suka boye a cikin ginin masana'antar sun yi fafatawar ƙarshe wajen hana sojojin Rasha kwace muhimmin birnin mai tashar jiragen ruwa gaba ɗaya. Faɗan da aka yi a muhimmin birnin Ukraine na ƙarshe, wanda aka maida Kango sakamakon farmakin Rasha, na ƙara muni. Bisa ga wata ƙididdigar Rasha a baya-bayan nan, mayakan Ukraine kimanin 2,000 ne suka makale a ramuka da ɗakunan da ke ƙarƙashin masana'antar ƙarafan Azovstal, kuma sun ƙi miƙa wuya. A yau Juma'a, hukumomin birnin Mariupol sun zargi sojojin Rasha da buɗe wuta a kan wata mota da ke kan hanyar zuwa kwashe farar hula daga masana'antar ƙarafan, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin mayakan, ya kuma saɓa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Kwace gwamnatin da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki da harkokin jin ƙai a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, lamarin da ya sa dubban mutane tsallakawa zuwa Pakistan domin neman mafaka ko samun takardar zama ƙasashen waje. Jami'an Pakistan sun ce tun bayan da 'yan Taliban suka sake karɓa iko a birnin Kabul a watan Agustan da ya gabata, sama da 'yan Afghanistan 100,000 da ke birane, waɗanda galibinsu ƙwararru ne masu ilimi, suka isa ƙasar da takardar visa. Akwai 'yan Afghanistan da yawa da ke tattare da haɗari da ke neman zuwa Amurka ko sauran ƙasashen yammaci a ƙarƙashin shirye-shiryen sake tsugunar da 'yan gudun hijira. Yawancinsu sun buge a otel-otel da gidajen sauke baƙi na kuɗi da kuma gidajen haya a ciki da kewayen Islamabad, babban birnin Pakistan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Indiya ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO, wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a kasar sanadiyar COVID-19 ya lanka kusan har su 10 fiye da adadin da kasar ta bada a hukumace, kuma kasar ce ke da adadi mafi yawa a fadin duniya. Ko mutane nawa ne suka mutu a Indiya sakamakon annobar COVID wani batu ne da aka yi ta cece ku ce a kai. Binciken da WHO ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID a Indiya ya kai miliyan 4.7 zuwa ƙarshen shekarar 2021, yayin da gwamnatin ƙasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar, ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fitar a watan da ya gabata, sun ce ba a bada takamaiman adadin mace-macen da aka yi a Indiya ba. Sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya lanka har sau 6-7 fiye da wanda aka bada a hukumace. Ƙididdigar WHO ta kunshi mutanen da cutar COVID-19 ta kashe, ko kuma waɗanda mutuwarsu ke da alaƙa da tasirin da annobar ta yi a kan tsarin kiwon lafiya. Wani gini da ya ruguje mako guda kenan a tsakiyar ƙasar China yayi sanadiyar kisan mutane 53 kamar yadda kafafan yada labaran kasar suka bayyana a yau Juma'a. Yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman waɗanda suka tsira daga baraguzan ginin bayan da masu aikin ceto suka gano mutane 10 a raye. A wani taron manema labarai, hukumomin kasar sun bayyana cewa an gano dukkan waɗanda suka bacci ya zuwa karfe 3 na safiyar yau. Abinda kafar yada labaran kasar ta CCTV ta wallafa kenan a shafinta na yanar gizo. Ginin wanda jama'a ke zama ake kuma harkokin kasuwanci a cikin sa a birnin Changsha ya ruguje ne da yammacin ranar 29 ga watan Afrilu. An kama akalla mutane 9 bisa zargin yin watsi da ka'idojin gine-gine ko kuma saba wasu sharuɗan. An dan iya fito da wasu mutanen da rai daga baraguzan ginin cikin kwanaki. Da tsakar daren jiya Alhamis aka ceto mutum na 10 na ƙarshe kuma.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da wata arangama da ta kai ga mutuwar akalla mutum 3 yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da wasu ƙungiyoyin matasa 2 suka kaure da fada. Lamarin ya faru ne a ranar Laraba tsakanin matasan unguwar Balori da kuma na Jeka da Fari yayin da ake hawan daushe a bukukuwan sallah karama kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar ASP Mahid Mu'azza Abubakar ya tabbatar a wannan rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aika mana daga Bauchi.
A tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar Gombe, ASP Mahid Mu'azza Abubakar ta wayar tarho ya yi ƙarin haske kan batun arangamar.
Ni abu da zan iya confirm for now shine yes, din ya faru. Na shi flash da aka samu da su yara din yayin hawan daushe yayin da ake barin gidan gwamna. So kuma the process har aka samu wasu su samu rauni wasu kuma daga ciki ma Allah ya yi kwanan su ya kare suka rasu mutum 3 kenan.
Haka ne.
Mutum 3.
To akwai.
Amma dai ya ce investigation da ke gaskiya.
Ana ci gaba da bincike.
Muna ci gaba da bincike.
To
kuma da kafin da kuma a tsayin da suka yi dai muna kokarin mu ga cewa an samu da dayakul abin bayanai da kuma su dogon ya kai mu ga kama wanda suka aikata wannan abu.
An ce wasu wato kamar bangare biyu ne na abokan hamayyan siyasa.
Wannan gaskiya a yanzu ba za mu iya tabbatarwa ba mu dai mun san cewa yayin da tawagan suke komawa gidan sarki lokacin ne abun ya faru ba a riga an gama bikin ma a riga an gama bikin da abun da ya tara su ma komawa ne ciki wannan abu da ya faru gaskiya.
To kamar yanzu da ƙarshe kamar mutane nawa
ba bangare ne guda biyu ko lari da Jeka da Fari kamar yadda aka kai ma abu a Jeka da Fari ya faru.
To kamar mutane nawa suke tsare yanzu ake bincike a kai?
Yanzu babu wani cigo da za mu iya bayarwa. To dai idan akwai wani ƙarin bayani da gaskiya da
to gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya wanda ya halarci jana'izar mutanen da suka rasa rayukansu a tunzurin da matasan suka haddasa ya buƙaci jami'an tsaro da su kama waɗanda suke da hannu wajen haddasa aika-aikar domin a hukunta su. Har ila yau dai wani mazaunin garin Gombe ya mini ƙarin haske kan batun arangamar matasan.
Mun je kallo din abin da ba mu ba hudin ba. Yaran Jekar Fari da yaran Bolari.
Yan
kana da kiran.
Haka.
Dama kudin tako za ka saka suna neman wani a cikin su. Sai suka tsari wannan suka dan fara sare-sare. Su kuma kuncin suna cikin mazaunin.
To
ko gwamnati da raidan wasu a cikin su yanzu na karanta su
gwamna ya je wajen da aka yi janazar su yau ne aka yi janazar su Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To Allah ya kyauta. To hawan daushe wani bikin al'adu ne da ya kunshi hawan dawakai da akan yi a kowace shekara a wasu biranen arewacin Najeriya. Masarautun gargajiya ne ke shirya bikin a mafi yawancin lokuta kamar na bukukuwan sallah. A wajen bikin masu riƙe da sarautun gargajiya kan yi sukuwa akan dawakai tare da kai gaisuwa ga babban sarki da jaddada mubaya'a. To shin ina wannan al'ada ta hawan daushe ta samo asali? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Baraka Bashir ta fara yi wa Aliyu Harazimi Umar dan Amur ɗin Kano a wata tattaunawa da suka yi.
Shi hawan daushe wani hawa ne wanda aka fito da shi a nan Kano. Tun zamanin sarakuna na Habe wanda suka gabata kafin ma sarakuna na Fulani su zo. Wato an ce akwai wani gautaccen bawan sarki wanda ake kira daushe. Lokacin da sarki ya yi hawa ya tafi ya je masallacin Idi, to a lokacin shi wannan bawan sarki daushe bai da lafiya, yana zazzabi, saboda haka bai yi hawan sallah ba. To saboda irin yanda yake da fada a wajen sarki, da aka dawo sai ya roƙi mai martaba sarki ya ce shi gashi an yi hawan sallah ba da shi ba, ko sarki zai yi masa hawa. To shi ne kashe garin sallah da yamma sarki ya sa aka yi bindiga ya hau doki ya fita ta nan ƙofar ƙwaro ya zago ta dirimin iya ta shahuci ya zago ta dirimin iya ya zago ta nan wannan hanya aka ce ya dawo nan. Shi ne farkon hawan daushe wanda aka yi da sunan wannan hawan daushe. To wannan shi ne dai a takaice inda aka samo wannan suna kenan na shi hawan daushe. Shi hawan daushe ya bambanta da sauran haye-haye da muke yi. Hawan daushe za ku ga ba ma sa alkyabba, har mai martaba sarki shi ma ba ya sa alkyabba. Hawa ne wanda ake nuna ado na riguna, na irin yadda muke harkokin rigunanmu, yadda ake yin gwaninta wajen ɗinka su da sauransu. Saboda haka kowane hakimi zai samu riga ne ga wurtacciya ya saka, ba kuma ya rufe ta da alkyabba. Kuma dawaki za ku ga an yi musu ado ba kamar yadda ake musu ado a sauran haye-hayen ba, saboda hawa ne na abu nan na nuna ado yadda ya kamata tun a wancan zamani har zuwa wannan lokaci. Wannan sukuwa da kuka ga ana yi ba wai yinta ake kurin baragada ba, a'a, wato sukuwa ce wadda ake dan a jaddada wa sarki mu baya har yanzu muna nan tare da kai. Shine ko ga ana yin wannan sukuwa a je a gaisuwa jaddada mu baya ake ita wannan gaisuwa da ake muna kiranta jahi.
Aliyu Harazimi Umar kenan dan Amur din Kano. To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Oh,
karfe 5 ne masu ra minti 14 a nan Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton na musamman.
Sana'ar almajiranci dai yana zamtowa sana'a ga waɗansu mutane, musamman ma waɗansu al'umma waɗanda suka rasa wani bangare daga jikinsu ko kuma ba su rasa ba. Hakazalika mabaratan sukan ɗauko yara ƙanana waɗanda suke da ƙarancin shekaru a duniya, suna yawo da su daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasa ko kuma daga wancan nahiya zuwa wancan nahiya domin neman abin zaman duniya. Na yi karo da waɗansu yara ɗan mata ƙanana waɗanda shekarunsu bai kasa 8 zuwa 10 ba, suna garin lamba a kan titina, suna kama rigunan mutane, suna neman kuɗaɗe a wajensu. Na yi sa'ar kiransu, amma iyayensu sukan sun ce ba za su yi hirar da ni ba. Bayan da hirar ta mu ta kaya.
Daga wani ƙasa kika zo nan ƙasa Kamaru? Daga Niger. Niger wani gari?
Damagara.
Daga Damagara. To yanzu da kuka zo Kamaru, me kuke yi?
Bara.
Kuna samun abinci da kuɗi? Kuna samun abinci da kuɗi?
Ana ba mu shinkawa ɗanya.
Na'am.
Muna dawa muna ci.
To yanzu kuna ana ba ku shinkafa ɗanya. To yanzu zaki dan yi mu wani abu da kuɗi Faransa a lekol, zaki rubuta, zaki biya ABC.
Ban yi ABC ba.
Baki ya ba ta kai ki school ba? Me yasa?
Ba
kuɗi a wajen wa? To yanzu wane ne ya kawo ku ya ce ku zo bara? Iyayenku ne suka ba da ku ga waɗansu mutane ko kuma masu barace barace iyayenku ne?
Kowane.
To yanzu kuna samun kuɗi sosai?
Motaran mu samu motaran ba. Allah ne ya mai bada motaran mu samu motaran ba su samu.
To yanzu ba ki fatan ki yi karatun zamani da na arabiya sosai?
Ina so.
Na saki tambayar da yarinyar ita ma ga abin da ta ce.
To gashi a Kamaru me kawo me yasa kika zo Kamaru na ganki kina bara?
Mun ba mu da abinci ne su muka zo
Kamaru. To wa iyayen ki suka tsoro ki zo ki bara a Kamaru ko kuma wa?
Ni kaunan mama ta ce.
Na'am. Kace ku lokacin kace ta ba da ke ga makafi?
Ita dai ta wadda zaka da ni kaunan mama ta
ce. Ba ma yake ba ma yake ba ce ko? Ta suka ci a makarantar arabiya da na boko?
Ina da yau gari ta alhamdu.
Ta arabiya kenan. Ya za ke karanta mu kulhuwa? Kulhuwa lawa hadi. To bismillah karanta mu.
Bismillah ni shan da bismillah ramana ni kulhuwa lawa hadi Allah sun da lam la dole mu ne wala mu kullu ku fana ma.
To yanzu ina ma banke je.
Yana a gida.
Yana gida a wani gari.
Niger.
Wannan ne yasa na tambayi Imam Abubakar Musa kan wannan sana'ar na barace-barace da waɗansu jama'a suka ɗauka tamkar sana'a a garin su, ko Allah subhanahu wata'ala ya yarda da hakan ko kuma bai yarda ba a cikin addinin Musulunci. Ta abin da ya ce
wato matsaloli akan abin da ya danganci wato barace-barace, a gaskiya a shari'ar Musulunci barace-barace bai halatta ba. Shari'a yana ba wa mutum dama a lokacin da mutum ya shiga hali na ƙaƙanikai. Shiga hali na ƙaƙanikai, wannan babu laifi zai iya tambaya wato ya ijar da wannan matsala da yake ciki. Amma da zari ya fita cikin ko ya kau o ya bukatar su ta biya na kau da wannan matsala, to sai ya tsaye da wannan tambaya. Amma mutum ya mai da tambaye-tambaye ma'ana ko barace-barace kamar sana'a, gaskiya addinin Musulunci ba ta halatta ba. Allah ya hana mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu game da haka. Wanda manzo Allah yana gaya wa Sayyidina Umar wanda yake cewa wato abu idan aka baka wato ba tare da ka tambaya ba, to wannan babu laifi mutum zai iya dauka. Amma in tare da tambaya ne, to bai halatta mutum ya amfana da wannan abin ba, tunda shari'a bai ba shi dama ba. Domin Sayyidina Umar yana cewa manzon Allah, قد أحبرتنا أن لا حير لأحد منا كان بام لا بارت باب وني الحير دك أي دك تكم أن ياخذ من أحد شيئا يأوكي دك وني أبو دك وغريد وني قال إنما ذلك المسألة sai manzo Allah yake ce a maganan da nake akan tambaye tambaye bara akan shine wannan wa amma idan kana min gairin mas'alatin amma idan ko mutun ya baka ba tare da ka tambaya ba fa inna ma huwa rizqu wannan arziki ne razaqahu Allahu iyahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ashita ka da shi to amma in tare da tambaye tambaye ne a gaskiya shari'ar musulunci bata amince da haka ba domin haka ranar alkiyama mutum da zai tashi ma da irin tashi da shuffa mai kyau ba don haka a duniya ma kaga yana da kakin halin kaskanci mutum zai yadda mutuncin sa to kuma addinin musulunci kuma kokuwa yake ya kare mutuncin mutum to amma mutun ya saka barace barace a gaba kaga yannan yana zubar da mutunci don haka wannan bata kama bai kamata ba bai halatta ba kuma inda ace kaga kamar irin komu ma da muke ga kamar wanda suke fitowa ko daga wani bangare a bakin titi suna haka barace barace na kaga abin bai mana dadi sam kaga ya zamanta suna kaskantar da haka to kaga mu kanmu yana samu a halin da ba daidai ba domin wannan yana cikin wato zubar mana ma da mutunci domin ba za ka ga haka da waɗansu ƙabilu ba shi abin da ya danganci wato ƙabilun ko malam Bahaushe to kaga wannan bai halatta ba
mama Awal Garba mular Amurka daga ƙasar Kamaru
to masana a fagen ƙwallon ƙafa na ci gaba da tsokaci kan wasannin kusa da na ƙarshe da aka buga a gasar cin kofin nahiyar Turai ta Champions League inda wakilinmu har ila yau wato Muhammad Awal Garba ya tattauna da Alhaji Mai Kai da ke shiri kan wasan ƙwallon ƙafa
wasanni a takaice
sai ba ko sa'a ne ko experience yanda kake gani Real nan da duk wasan da tayi da tayi daga Paris har Chelsea har yanzu Manchester City kaman daga ga scenario da ya wuce nan hakan nan ya dinga wucewa da duk sauran idan wato su egalize a ƙarshen lokaci su zo su yi duka hakan nan suka dinga yi wato inda kake gani nan Real gaskiya kan ta ba mutane mamaki wato shine ake ce kake ji ake ce wai football ita kadai ce ball da take ratsa zuciyar mutane har kaga kowa idan ya zauna zai iya kuka akan ball
to ya kake ganin shi da karin shi nan wanda gaskiya a zaka shi yake hasawa a duniya kuma alatan ana ganin kamar ya zuwa
eh kaga Benzema wato yanayin wasan shi da canje da girma kuma ka san shi ba yau yake wannan wasan ba ya dade yanayi shi dai da ana ganin shi a bayan sauran shi sa bayan tun da yanzu Cristiano baya nan yake haskakawa ba abin da zan iya faɗa shi ne gaskiya Allah ba shi sa'a ya samu Ballon d'Or tun da yana cikin mutanen da ake gani za su yi su ci Ballon d'Or wannan karo insha Allah
ya kace ganin Liverpool da kuma Italian
din Liverpool sha hankali ka san a ball da ya wuce washe gari Salah ma ya faɗin da aka tambaye shi da wa yake so ya yi wasa shi ce shi an ce Manchester City da Real shi yana so ya yi wasan Real ka san a wancan farko fina da suka taɓa rate da Real shi da Real da ya suka taɓa fafata kuma ka ji masala ciyo ka san har yanzu in yana da wannan jimami abin da yake faruwa shi sa ya ce shi yanzu banan nan da Real yake so ya buga kaga sa'a ta zo ta faɗo daidai da Real in za a buga shi dai za a lauga
to yanzu aka gani karo 35 kenan da Italiya ta je take buga wasan karshe a kofin ya zakarun turai kana ganin wannan karon za ta iya samu nasara
da wani fanni za ta iya ba sai kaga da duk abin da ya jinga wucewa kana gani sa'a ne ta daki wannan ta daki wannan ta daki wannan bayan a farko ana fara dukanta kaza ta wuce daga to ba san sa a wajen wa za ta fada ba a dai ta fada wurin ta dai dukan gaskiya ne ni a nama zai bai mini daɗi ba paske ita ne ta cire club din na amma dai ta cika sa'a ta ce
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An kubutar da karin farar hula daga hanyoyin karkashin kasa da ke wata masana'antar sarrafa karafa a birnin Mariupol a cewar jami'an Ukraine a yau Juma'a. Duk da cewa mayakan da suka boye a cikin ginin masana'antar sun yi fafatawa ƙarshe wajen hana sojojin Rasha kwace muhimmin birnin mai tashar jiragen ruwa gaba ɗaya. Faɗan da aka yi a muhimmin birnin Ukraine na ƙarshe wanda aka maida kango sakamakon farmakin Rasha na ƙara muni. Bisa ga wata ƙididdigar Rasha a baya-bayan nan, mayakan Ukraine kimanin 2,000 ne suka makale a ramuka da ɗakunan da ke ƙarƙashin masana'antar ƙarafan Azovstal kuma sun ƙi miƙa wuya. Kwace gwamnatin da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki da harkokin jin ƙai a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Lamarin da ya sa dubban mutane tsallakawa zuwa Pakistan domin neman mafaka ko samun takardar zama ƙasashen waje. Jami'an Pakistan sun ce tun bayan da 'yan Taliban suka sake karɓa iko a birnin Kabul a watan Agustan da ya gabata, sama da 'yan Afghanistan 100,000 da ke birane waɗanda galibinsu ƙwararru ne masu ilimi suka isa ƙasar da takardar visa. Gwamnatin Indiya ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a kasar sanadiyar COVID-19 ya linka kusan har su 10 fiye da adadin da kasar ta bada a hukumance, kuma kasar ce ke da adadi mafi yawa a fadin duniya. Ko mutane nawa ne suka mutu a India sakamakon annobar wani batu ne da aka yi ta cece-kuce a kai. Binciken da WHO ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 a India ya kai miliyan 4.7 zuwa ƙarshen shekarar 2021, yayin da gwamnatin ƙasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar, ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fidda a watan da ya gabata, sun ce ba a ba da takamaiman adadin mace-macen da aka yi a India ba. Sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya linka har so 6-7 fiye da wanda aka bada a hukumance.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyanmu ne yau. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.